Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a, barkanku da hantsi. Ajib Mustafa na sakwato ne daga Washington. Rudami ya kama mutanen kasar Gambia bayan da shugaban kasar tasu Yahaya Jammeh, wanda a can baya ansa cewa ya dan kada shi zabe, yanzu ya dawo ci ya canja ra'ayin shi bai yadda da sakamakon zaben da aka bada ba. Jene shugaba Jammeh, wanda ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia din, ya fito wa mutanen kasar jawabi yana cewa shi yanzu wani sabon zabe yake so a saki shiryawa. Kalamun nashi ya jefa kasa cikin rudami da rashin sanin makomata, kuma wannan ba karamin ci baya bane daga mutumin da a makon jiya da kansa ya kira mutumin da ya kada shi, wato Adama Barrow, ya taya shi murna kana ya mushi alƙawarin cewa zai sauka ya hannunta mushi rigaman mulkin Gambia din. Sannan kuma a lokacin da ya buga Barrow a ita waccan waya din, Jammeh da kansa ya yaba yadda aka gudanar da zaben, wanda ya ce an yi shi a bainar jama'a ba wani ɓoye-ɓoye kuma a cikin adalci. Sakamakon zaben da aka bada a wancan Juma'a da ta wuce dai ya nuna cewa Adama Barrow ne ya yi nasara bayan da ya kwashe kashi 45 cikin 100 na dukkan kuɗin da aka jefa a lokacin zaben. Shi Yahaya Jammeh din ya samu kashi 30 cikin 100, yayin da wani ɗan takara na uku kuma mai suna Mama Kande ya samu kashi 17 cikin 100 na kuɗin da aka jefa. Tunai dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fito da sanarwar da ke la'antar wannan ja da bayan da Yahaya Jammeh tana kira da cewa ya bari a canja ragamar gwamnati daga hannun shi zuwa hannun wanda ya yi nasara a wannan zabe din. Yahaya Jammeh dai ɗan shekaru 51 da haihuwa ya kama ragamar mulkin Gambia ne bayan juyin mulkin da ya yi a shekara 1994. To a Ghana ma iskar canji ta buga, inda Madugo ɗan adawa Nana Akufo-Addo ya kada shugaban da ke kan garaga John Dramani Mahama a nasu zaben da aka kammala a can. Tun jiya ma shi Mahama ɗin ya bada kai buri ya hau, domin har ya kira Akufo-Addo ɗin ya taya shi murna. Mahama bai ma tsaya hukumar zaɓe ta kammala ba da sakamako ba, ya kira abokin takarar nashi domin ya gaya masa cewa shi ya saki. Shi Addo, wanda wannan ne karo na uku da yake takarar shugaban ƙasa, ya yi nasara ne a wannan lokaci bayan da ya sami kashi 53.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a lokacin zaɓen, yayin da shi kuma John Dramani Mahama ya ƙarƙare da kashi 44.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. To gani yadda ake ta kira ita hukumar zaben cewa ta yi sauri ta ba da sakamakon saboda mutane sun fara zaman ɗarɗar, shi ne shugaba Mahama ya fito kafofin watsa labarai yi musu jawabi na kwantar musu da hankali, har yake cewa a shirye yake na amda kowane irin sakamako ya bayyana. Shi dai sabon shugaban Ghana mai jiran gado Nana Akufo-Addo na jam'iyyar adawa ta NPP ya shaya ta matsalolin tattalin arziki da Ghana ke fuskanta ne wajen yaƙi neman zaɓen nashi, inda ya zargi shugaba Muhammad da jam'iyyarsa ta NDC da cewa sun kasa. To muna ba ku labaran nan daga sashen Hausa muryar Amurka ne a birnin Washington DC. A Najeriya, mutane aƙalla 30 suka rasa rayukansu lokacin da wasu 'yan ƙunar baƙin wake 'yan mata suka saki babamansu jiya a Juma'a a garin Madagali da ke can jihar Adama a arewa maso gabacin ta Najeriya. Rundunar sojan Najeriya dai ta ɗora laifin wannan farmaki ne akan ƙungiyar Boko Haram, wacce daman ita ce akan ɗora irin wannan laifi na kai irin waɗannan hare-haren, duk da cewa har zuwa yanzu nan Boko Haram ba ta fito ta sa kai ta ɗauki alhakin kawo wannan harin na Madagali ba. Kakakin rundunar soja Manjo Badere Akinto ya ce ko bayan waɗanda aka halaka ɗin har yau wasu mutane 67 sun samu munanan raunuka, kuma an kwashe su zuwa asibiti. Daman dai shi wannan garin na Madagali ya jima a hannun 'yan Boko Haram kafin sojan Najeriya su darkake su bar garin ya sake koma hannun hukumomi. Shugaba Barack Obama na Amurka ya umarci hukumomin tsana leƙen asiri da su gudanar da cikakken bincike na bindiddigin satar hanyoyin sadarwar duniyar gizo ta intanet da aka ce wasu ƙasashen ƙetare suna yi ko kuma sun yi da niyyar katsalandar zaben shugaban ƙasar da aka kammala a nan Amurka. Sanarwar ɗaukar wannan matakin ta biyo ne bayan gagarumin matsin lamba da 'yan majalisar dokokin Amurka musamman 'yan jam'iyyar shi Obama wato Democrat suka yi na cewa sai a binciki rawar da Rasha ta taka a wannan al'amari na shishige a cikin wannan zaben. Eric Schultz, mataimakin sakataren watsa labaran fadar White House ta shi shugaban Amurka, ya gaya manema labarai a jiya Juma'a cewa irin wannan yunkurin na amfani da hanyoyin sadarwar duniyar gizo ai ba yau aka fara shi ba. Duk lokacin da aka zo zaben Amurka akan sami irin wannan. Ya ce binciken da za a gudanar yanzu ma mai zurfi ne, kuma za a kuma baya a faro shi tun daga zaben shugaban ƙasa na shekarar 2008 lokacin da aka zargi China da yin irin wannan sanne-sanne din. To yanzu kuma wasu alƙalin masu nuna makudan kuɗaɗen da su 'yan takarar shugaban Amurka din suka batar a zaben da aka kammala, inda aka nuna cewa Donald Trump ya kashe nasa kuɗin na aljihun shi dala miliyan 68 wajen gudanar da yaƙin neman kamfansa. Hukumar zaɓe Amurka ta ce idan aka haɗa abin da shi ya kashe na ajihun shi da kuma abin da hukuma ta bashi, duka Donald Trump ya kashe dala miliyan 94 wajen yin campaign ɗin nasa. To amma abokiyar takarar shi Hillary Clinton ma ta fi shi kashe kuɗi, domin ita ta kashe dala miliyan 132 ne a ƙoƙarinta na neman zama shugaban Amurka da kuma bata samu ba. Wasu bayanan gwamnatin Amurka kuma sun ce yau mutanen da ke mutuwa saboda amfani da hudar Iblis ta heroin ya zarce yawan mutanen da ake kashewa da bindiga a ƙasar. Bayanan sun ce an jima yawan irin wannan mutane yana ta ƙaruwa, amma alƙalamin da aka samu a wannan lokaci sun nuna cewa daga shekarar 2015 zuwa yau mutane sun fi 50,000 da suka mutu daga amfani da miyagun ababen sha masu maye a Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Bani tambarin dan birni da kare da bare baba are, bani tambarin dan birni da kare da bare baba are,
ku bani tambarin dan birni da kare da bare baba are, ku bani tambarin dan birni da kare da bare baba are.
Sai inda lafiya aka noma, in babu lafiya sharagalle,
mu doka tambarin dan birni da kare da bare baba are,
in har da lafiya aka noma, babu lafiya sharagalle,
ku bani tambarin dan birni da kare da bare baba are,
sarki da lafiya yake sarki, in babu lafiya komai,
mu doka tambarin dan birni da kare da bare baba.
To madalla, kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi magana akan bikin ranar tunawa da masu dauke da cutar sida da ya gudana a jihar Neja, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware kowace 1 ga watan Disamba domin gudanar da tarurruka, jerin gwano da kuma laccoci domin ƙara yaƙi da cutar ta sida mai karya garkuwar jiki. Rahotanmu na biyu zai magana ne akan irin cututtukan da ke addabar al'umma yayin yanayin sanyi da hunturu. Shi kuwa rahotanmu na uku zai yi mana magana ne akan taron yini guda da ya gudana a Bauchi game da rage mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Shi ma rahotanmu na hudu zai magana akan nasarorin da aka samu a jamhuriyar Niger wajen yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Baya ga waɗannan rahotannin, Muna nan dauke muku da kashi na ƙarshe na bayanan da ya gudana da masana harkar kiwon lafiya suka gabatar da lacca a wajen taron gangamin kiwon lafiya da hukumar gidan Radio Muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara dake jihar Neja. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Mamman Nasir.
Bani tamburin dan birni da kare da bare baba
sai mun yi tanadi na riga kafi domin iyan mu koko dan dan
bani tamburin dan birni da kare da bare baba
sai mun yi tanadi na riga kafi domin iyan mu koko dan dan
bani tamburin dan birni da kare da bare baba
an kwana lafiya baba ina tanadin da kan yi wa yaya
bani tamburin dan birni da kare da bare baba
kin kwana lafiya ummiye ina tanadin da kan yi wa yaya
bani tamburin dan birni da kare da bare baba
mun wanye da lafiya anti ina ɗan da gwada gwai yaya
bani tamburin dan birni da kare da bare baba
mu doka tamburin dan birni da kare da bare baba
ranar daya ga watan kowace Disamba Lana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin tunawa da ƙara himma wajen dakatar da yaduwar cutar sida mai kare garkuwar jiki wato AIDS. A jihar Neja an gudanar da gangami na musamman, inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
Kamar kowane bangare na fadin duniya a jihar Niger Nigeria ma an gudanar da gangamin ranar 1 ga watan Disamba domin fadakarwa akan yaki da cutar sida ko kuma HIV mai karya garkuwar jiki. A cikin zantawar da nayi da kwamishinan lafiya na jihar Niger a cikin wani yanayi na jerin gwano Dr. Mustapha Jibril ya ce kawowa yanzu mutane 30,000 ne ke dauke da cutar ta HIV a nan jihar Niger, al'amarin da ke nuna cewa an samu raguwar masu kamuwa da cutar matuka.
Muna da mutane 30,000 da suke wannan cutar yanzu a Niger, sannan mutane 17,000 suna kan magunguna din ba kowa da kowa yake ba magani ba, amma zuwa shitaran da muke son mu shiga yanzu nan majalisar duniya gaba daya na kan kiwon lafiya suna son cewa duk wanda ke da ciwon nan ko ya kai lokacin abin sai ka kai wani lokaci ake baka magani, amma yanzu sabon tsalon da ake sa a dauka shine duk wanda ke da ciwon nan kowa da kowa a bashi magani ko da ma ciwon ya yi tsanani ko bai yi tsanani ba. Saboda haka a nan a cikin ma North Central Zone gaba daya za ga nan jasin nake da lowest amma na mutane masu HIV, amma duk da haka muna son sai mun tabbatar da cewa ba mai ciwon nan ba mai cutar nan gaba daya, shi yasa muka ci gaba da wannan tafiya, shi yasa muka fito yau mu zo mu ƙara fadakar kan mutane cewa wannan cutar ba wai ta tafi ba, mutane su san da cewa cutar tana nan tare da mu, kuma ya kokari a tabbatar da cewa ko mutum daya ba shi da wannan cutar. So mun fito kuma mu ƙara gaya mutane cewa maganin ma wanda suke tamu da cutar ana baya da shi ba an san kuɗi.
A baya dai an sha samun korafe-korafe daga waɗanda suka kamu da cutar akan nuna musu wariya musamman idan suka je neman aiki a ma'aikatan gwamnati. To amma a yanzu kwamishinan lafiyar Dr. Mustapha Jibril ya ce sun ɗauki mataki.
To wannan a lokacin dun saboda rashin sani ne, amma yanzu na ƙara fadar da kan da ake yi ma jama'a sosai yanzu nan. Mutane sun da kowa duk fada ana tsoron cutar, tunanin cewa mutum ya kamu da shi mutum zai mutu, kuma da ana tunanin cewa ba san ma ta yaya ake kamu da cutar ba, ana ganin kamar idan mutum na da cuta din dan ka taba shi ko ka tsaya kusa da shi zaka kamu da cutar, amma yanzu kowa ya ƙara sanin cewa cutar ana kama shi idan mutum yayi kwana da kamar nan mace ne ko yayi kwana da wani ko mutum ya zuwa mishi jini a jiki. Sannan majalisa an riga an sa doka kuma nan ja sai da kan cewa kar a babbanta su wurin dokan aiki da sauran su, nan jasi na cikin state a Nigeria da suka sa wannan dokan, ta duk inda suka zo su ma a duke su, kuma mutane tun da cutar ba yana kama da mutane a hakan nan bane. So abin matsalan a
dokan na nan
aiki dokan na yana aiki sosai, yana yana aiki sosai.
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril. Mustapha Nasiru Batsari, Muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ganin yanayin da muke ciki yanzu na sanyi da hunturu yanayin da ke dauke da cututtuka daban-daban. Wakilinmu na Kanan Dabo Muhammad Salisu Rabiu na dauke da rahoto akan irin cututtukan da yanayin ke dauke da shi.
Professor Isa Bakar babban likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya bayyana irin cututtukan da ke addabar yara a lokutan sanyi.
Wato lokacin sanyi lokaci ne da yake zuwa da hazo a kasar mu nan da a nahiyar mu ta Afirka wanda muke gefen hamada din nan. Wato wannan hazo zaka ga in yazo akwai kaman kura da yake damun mutane ga kuma sanyi da yake shiga jiki. To hakan yana zuwa da wasu cututtuka wadanda ba dole ne za a same su da yawa ba lokacin da babu wannan. Kaman mura da tari zaka ga suna dan yawan aukuwa musamman ga yara din. To idan su yara saboda rashin karfin garkuwar jiki idan an fara dan muran nan tarin nan ya gangara daga hanci zuwa dan wajen makogoron su babu ya zaka ga ya sauka zuwa wajen huhunsu ya jawo tari na sosai kaman pneumonia ko kuma ya je ya hada inda akwai wato alaka da makogoro da wajen kunne. To shi ma wannan yana iya jawo ciwon kunne kaga ko ruwa yana zuba kuma babu ya su a yara wannan abin zai iya shiga cikin abin da ya wato da ya kaman murfi ne na abin da ya tafi daga kwakwalwa wanda ake kira spinal cord dai. To hakan shine sai ya jawo musu sankarau irin nasu na yara wanda zai iya faruwa ne daga irin wadannan kananan cututtuka na tari haka. To zai iya jawo musu irin wannan sankarau din to sai kaga kuma zai iya koya yara a yi asarar ransu ko kuma su samu wasu matsaloli kamar na kurmancewa ko wani na ƙasa dai haka wanda zai dade a jikin yaro. To wannan yana daga cikin matsalolin da za a ke samu. Na biyu kuma za ka musu gasu irin a lokacin sankara lokacin to sai kaga kuma zai iya koya kanyin nan idan dai ya ba abin yara a yi zo da rashin sara a lokaci ne wanda kowa mutane ana son a zo a dan rufe daki dan aji dumi. To zaka ga wasu kuma suna kwana su barkate ma su da yawa a daki. To irin haka yana haifar da annoba ta tari ta wannan kaman sankarau din wanda yake zuwa da annoba. Yawancin annobar dama sankarau da ake samu a irin wannan yanayin ne na sanyi saboda mutane suna kwana tare numfashin wannan yana shiga na wannan shine sai a fara samu tana yaduwa. To kafin ta kullo ta yawa zafi yazo shine sai kaga mutanen mu ana kuskuren fassara abin a ce zafi ne yake jawo shi ainihi tun daga lokacin sanyi ne. To banda sankarau kuma sauran cututtuka wadanda ana yada su ta numfashi ma a yanayin sanyin sukan dan karu saboda kaman yadda na yi bayani mutane suna zama cikin daki a kukkulle ko ina sai ka ga to inda kwayoyin cuta in wani ko tari ne yayi zai za su rika yawo a cikin dakin sauran mutanen da ba su da cutar za su iya kamuwa. To hakan yana haifar da waɗannan cututtuka na tari kaman wato su tarin shika tarin shika inda ake samun shi ko tarin fukama inda aka samu rashin sa'a zai iya dada yaduwa ko kyandama saboda ita ma ta atishawa da sauransu ake samu yawaitar su. To inda har za a rika kulla wuri ana zauna a ciki kuma za su iya yaduwa.
Professor Isa Abubakar yayi fatan iyayen yara za su dau matakan da suka dace don kare ƴaƴansu daga kamuwa da cututtukan da ya lasafta. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kanan Dabo. A jihar Bauchi an gudanar da taron bita na yini guda domin kara samun mafita game da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na dauke da rahoto.
An gudanar da taron bitan wuni guda din duba yadda za a hada kai game da mace-macen mata masu juna da kananan yara da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa.
Yau mun zo ne saboda akwai research da muke yi mu da World African Health Organization saboda mu ga yanda wannan research za a iya implementing din shi a mu policy makers mu hada gwiwa da mu da wanda suke research so that zamu implement in our communities din mu. Muna da matsala na mace-macen mata da kananan yara ba Abuja state ba duka Nigeria. To muna so mu ga menene zamu iya yi wanda zamu implement in our communities din mu wanda zai this one. In aka research result din ba wai a aje shi ne kawai a library ba. A'a, a kawo shi mu policy makers mu implement in shi. Yanzu muna research a tore local government yanda zamu ga home visits yanda ma'aikata su dinga shiga gida-gida suna interacting da mai gida da matar gida su ga wani irin abubuwa za su dinga yi don su kara lafiyar jikin su yanda za su sami juna biyu cikin koshin lafiya har azu haihuwa. To idan muka ga wannan abin yayi aiki mu kuma yanzu policy maker zamu ga yanda zamu shiga gida-gida muna irin wannan home visits. To abin da dai ake so kawai a takeice shine kanin shi mai research wato bincike kenan shi mai aiki ma'aikaci wato policy maker a ga yanda za su hada gwiwa to implementing din abin da aka ga yana amfani a cikin community.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan. Amira na form 1 Shiyar Bauchi Hajiya ya ga nan Muhammad Gidado.
Muna wannan aiki ne tare da wasu ma'aikata, ma'aikatan lafiya da ma'aikatan local government da sauran mutane. So duk dai abin da akan a rage mace-macen mata da wahalhalu da mata suke sha lokacin da suna da ciki. Kuma mukan nuna musu kamar alamomin hasari kamar su kumburin kafa, su kumburin fuska, dai sauran abubuwa wanda yakan kawo musu illa lokacin da suke da ciki. Don saboda idan su ga wannan alamomin su tafi asibiti. Duk dai abin da muke faɗa shine akan mata kar su tsaya idan suna da ciki suka ga wasu alamomin da yake damun su tafi asibiti su daina cewa za mu sha wancan jiko za mu sha wannan jiko su je asibiti za a duba su yadda ya dace kuma a ba su maganin da ya dace kuma idan suka je asibiti don Allah in an ba su magani su sha kar su zo su zubar da shi.
Hajiya ya ga na Muhammad Gidada kenan. Amira na form 1 a jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Niger masana harkar kiwon lafiya sun bayar da haske game da nasarorin da aka samu wajen yaki da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Shuaibu Mani na dauke da cikakken rahoto.
Ga yadda ta saba ta annaci ga mata masu ciki da kananan yara cutar zazzabin cizon sauro bata da lokaci muddin babu kiyayewa da mutukar tsabta. Wannan shekara ta 2016 Muhammad Dawuri Janjuna kwamishinan yaki da cutar zazzabin cizon sauro a cikin jiha ya tabbatar da waɗansu alƙalamma kamar haka.
Duk mace-macen da muka ga ana yi duk cikin wajen kankanan yara ne wajen mata masu juna biyu nan an samu ragowa akwai sauki kwarai. Shekara 5 da sun gauce sai ga cikin shekara guda an samu mace wajen 40 38 35 wani sun kasu amma kaga yanzu abin hina ta rage yanzu an kai ga 2016 mace guda 7 dai an samu wani sun kasu.
Su kananan yara
an samu 444 gaba ɗaya cikin jihar Maradun Zuguru. To ka kuga abin shine da yawa dan 444 ba kaɗan nan ba.
Haka gani me ya kawo haka?
Abin da ya kawo haka shine gargaɗin da muke ma mutane muna yi iya kai mu kuma kuna yi iya kai ku amma duba su shine abubuwan da an kace su kiyaye shi ba su
da yake ya rike sanin illolin cutar zazzabin cizon sauro. Muhammad Lawali wani lacizo cewa yayi
kasu a gida na matakin da na dauka ni da kaina ina da gidan saburona matata na da nata du yara na kowa na da gidan saburun su kuma ha in baki muka yi muna da seko wanda in ba ko muka yi ko baki muka yi wato kenan sai sun kwana cikin gidan saburo.
Ka taba samun matsalar saburo?
Ana masance ka san lokaci annan maradi saburo akwai bari ma wanga lokaci ga duk wanda bai dauki mataki ba wato kenan ya samu da ke jira shi bakin kofa gidan akwai kwalbati wato kenan saburo na matsama.
Duk da waɗansu mutane ka yi birzi da huɗubar likitoci Muhammad Lawari Janjuna kwamishina na yaƙi da cutar sauro a cikin jihar Maradi ya ce su kowane lokaci akwai matakai.
Matakin da muka ɗauka kun san shi ai ga halin da muke yanzu cikin kamfanin ɗin CPS muke wannan ake nan cikin garin Maradi gida ake shiga ana rigakafin yara ana ma yara rigakafin zazzabin cizon sauro. To sai dai yara kada ta shahawa daga wata uku zuwa shekara 5.
To kenan yanzu ina kira zuwa gargaɗi.
Gargaɗi shine a ci gaba da kyautata muhalli don yaƙi da zazzabin cizon sauro. Likitoci su gaɗe sun yi kaɗan da su ita amma tsawon wa'anda za a marar yakayan su ma ba su gane ba sun ga kama abin bai ba dole ba sai mutanen gari jama'a sun kama su ma sun ba da nasu ƙoƙari ga kyautata muhalli.
Zai na magana gidan sange ta kwana?
Magana gidan sange ai ba a daɗe da ba da gidan sange ba. To muna sa ran ko don wannan kama wannan gidan sangen akwai shi yana nan amfani da shi dan saboda gidan sange babbar kariya ce ga masarautar Sabron kai anyi kuka ne sai dai daga can waje gidan sangen da gaba da mai magani ne duk Sabron da taba shi yana mutuwa don ku kunga kenan ana samun ragowar Sabron tunda dan zuwa ya ta waye zaka ganin barja daga sanu da sun mutu an samu ragowar Sabron da kai ne kuma iyali suna kwana lahiya lau cikin sannan masassara ita ma da kanta ta rage dan in ka ta gidajen likita zaka iske yara barkatai
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shu'aibu Mani daga Jamhuriyar Niger yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kashi na karshe na jawaban da masana harkar kiwon lafiya suka gabatar a taron gangamin kiwon lafiya da gidan radio muryar Amurka da hadin gwiwa da hukumar rayuwar kasashe na kasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara dake jihar Neja yau Hajiya Kulbako za ta ci gaba da bayanin irin abubuwan da mace mai ciki ya kamata ta yi da kuma matakan da ya kamata ta dauka zarar ta ji wasu alamomi sun canza a tare da ita
mace mai ciki alamomin da za su sa ta rugo da gudu ta wuto asibiti na daya tsananin ciwon kai na biyu idan mace mai ciki ta ga jini ta garzayo ta wuto asibiti idan mace mai ciki ta ga hannun jaririnta ya turo ta garzaya maza ta wuto asibiti mace mai ciki idan tana zauna kai ta ga wani abu kaman hanji ta garzayo ta wuto asibiti ana saurare na idan mace mai ciki ta ji jiri an san yana da alaka da ciki amma ba a zama gida babu wani abin da mace mai ciki zata kula da shi ta ga yana damuwa da ita a cikin gida ta ce ta zauna ai wance ma haka tayi har ta haihu ba haka bane idan wance ta sha baki tabbata in ke zaki sha ba saboda haka nan ba aqidan arziki bane mace mai ciki ta zauna gida tana ganin abubuwan da bata san su ba a da to baya ga haka sai abin da ba ku so in fadi idan mace mai ciki wata ya kai 9 ta fara jin alamomin haihuwa tayi maza ta je asibiti matsalan mu kenan mace wance ta haihu a ina a asibiti oh ta kasa jika lamin wai ta kasa ita ko ce ta kyauta ma rayuwanta da ta je ta haihu a asibiti ba kasawa bane mace ta haihu a asibiti shine ingancin lafiyarta da rayuwar dan da take tare da shi saboda Allah kadai san yanda za a kare Allah kadai ya san yanda za a kare saboda haka na ina ba mu shawara mata ina ba mu shawara ayi kokari a dinga zuwa awon ciki ayi kokari a dinga zuwa haihuwa a asibiti ayi kokari yayin da kika haihu kina haihuwa za a yi madan nan rigakafi na farko za a yi mashi kin ga dan nan ya samu mataki na farko a kiwon lafiyar shi daga isowan shi kin tarbe shi da wannan ke kuma kin haihu a hannu na kwarai wanda yake sai dai Allah ya kiyaye amma muna fatan cewa duk wani abu da kike bukata a lokacin nan zaki same shi sai dai abinda Ubangiji ya hukunta akan ba wanda za ya canza shi saboda haka nan a kula
Hajiya Kulbako kenan babbar jami'ar kiwon lafiya karamar hukumar Kagara dake jihar Neja yayin da take wa taron mata jawabi a gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Muryar Amurka da hadin gwiwa da hukumar rayuwar kasashen kasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara dake jihar Neja Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro kwata kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
To an yanka ta tashi a kasar Gambia fa inda shugaban kasar da aka kada a zabe Yahaya Jammeh wanda da bakin sa yace ya yarda da an kada shi din yanzu ya canja ra'ayi yace bai yarda ba da sakamakon da wanda aka bada kuma jiya a cikin jawabin da ya yi wa al'umma kasar shi Jammeh wanda ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia ya ga musu cewa shi wani sabon zabe yake so a zo a saki kalamin nashi an ce ya jefa kasa cikin rudani da rashin sanin makomarta kuma wannan ba karamin ci baya bane daga mutumin da a makon jiya ba da nisa ba ya kira mutumin da ya kada shi wato Adam Baro ya tashi murna kuma ya alƙawarin cewa zai sauka ya haninta mishi ragaman mulki din a gane kan wato bayan da madugun yan adawa na Kofa Ado shi ma ya kada shugaban da ke kan garaga John Dramani Mahama shi Mahama din ya kira shi na Kofa Ado din shi ma ya tashi murna daman shi Muhammad Yanci bai ma bari a hukumar zabe ta kammala ba da sakamako ba, ya kira abokin nashi. A Najeriya an yi asarar rayuka da yawa akan wani hari na ƴan kunar bokin wake da aka kai a madagali a jihar Adamawa.
Masu rarren mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.